dan Allah yace wannan zikirin za a yi sau uku to kar ka wuce uku in manzon Allah yace a yi sau bakwai to kar kai gwaninta ka wuce bakwai idan manzon Allah yace a yi sau goma domin Allah ka tsaya akan goma in an ce 100 ne to ka je 100 idan annabi yace babu laifi in an ƙara to sai ka wuce iya inda ka so amma matukar manzon Allah bai faɗi haka ba ka tsaya ma adadin da manzon Allah ya bayyana me yasa Bakar bin Abdullah yace wa illa lama kana li takhsisha wajhun idan ya kasance muna da damar mu yi ƙari to me ye dalilin da yasa manzon Allah ya bayyana adadin da za a yi kun ga ashe babu hikima kenan da dai musulmi yana da damar yayi zikirin nan iyayen da ya ga dama da manzon Allah bai ce ayi zuwa adadi kaza ba tunda manzon Allah yace ga adadin da za a yi kun ga ashe akwai hikima sai ka tsaya akan wannan adadi yace inna sifatal kamali tawdiful muslim li jami'i hadhihi al azkar ala nafsihi tarafay an nahar abinda aka hiso a musulmi shine ya samu sifa ta kamala ta sashin zikiri wannan siffar ita ce kai kokari ka tattaro hadisai koko nau'ukan zikiri waɗanda suka inganta waɗanda ake yi a bayan sallar asubahi ko bayan sallar la'asar ka rike su baki ɗaya ka yi su wannan shine abin da aka fi so ya zamanto duk abin da manzon Allah ya ce a yi shi a bayan sallar asubahi kafin rana ta fito kai kuma a kullum wannan shine siffa ta kamala ka zama kenan cikakken musulmi ne koyi da sunnar annabi Muhammad sai ya ce amma ba tilas ba ne wa tahsilu wazifatul wurdi bi ba'dha wannan umurni da manzon Allah ya yi na cewa a kula da zikiri idan ka yi wani sashi ka bar wani sashi kana samun lada ba tilas ba ne sai ka tattaro duka abin da manzon Allah ya ce a yi din fa idza baqa waqtul muslim idan lokacin musulmi ya kuntata babu mamaki baka da lokaci domin mutane sun bambanta ta sashin lokuta wani yana da lokaci da zai iya zama bayan sallar asubahi in ma za a kai azhar ne wani kuma ba shi da lokacin idan lokaci ya kuntata gare ka malamin yace falyaktani minha ma tayassara lahu sai mutun ya wadatu da abin da ya sawwaka wa amma al-ihmalu amma a ce musulmi baki ɗaya nau'ukan zikirin nan wa amma al-ihmalu li jami'iha a ce yayi sakaci yayi watsi da duka nau'ukan zikiri da ake yi a bayan sallar asubahi fa huwa tafriṭun wannan wani sakaci ne mai girman gaske bai kamata a ce an same shi tattare da musulmi ba haka nan al-Imam Shawkani ya faɗa a cikin littafin sa Tuhfatuz Zakirin ka duba shafi na 125 yace babu laifi idan mutum yayi ƙari akan adadi wanda manzon Allah yace ayi ƙari amma muddin zaka yi ƙari din to kuma kada a samu akwai canfi a ƙarin naka misali idan manzon Allah yake ayi wannan zikiri sau 100 amma kuma babu laifi don an wuce 100 kamar misali daga cikin nau'ukan zikirin da ake yi da safe din akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yayi sau 10 to babu wanda yake samun daraja fiye da tashi sai wanda yayi fiye da nashi a wata riwaya manzon Allah yace wanda yayi sau 100 to babu mai samun daraja kafirin nashi sai wanda yayi fiye da nashi kun ga manzon Allah ya bada damar kenan zaka iya wuce 10 za kuma ka iya wuce 100 din amma Muhammad bin Salih al-Uthaymeen sai yace akwai ka'ida an baka damar zaka wuce adadin da manzon Allah ya faɗa din sai dai sharadi kada a samu canfi a adadin da ka diba wa kanka misali sai ka ce to zan rika yin sau 111 me yasa aka kawo witiri a ciki me yasa aka samu 11 ya zamanto ka ta'allaka da wannan adadi to nan ne kuskure yake shigowa ka duba liqa'atul babil maftuh a mujallal nabi shafi na 206 sannan kuskure na 6 koko abinda za mu kiyaye na 6 shine kada mu yi nafila sai rana ta bullo idan mutum ya zauna yin zikiri na bayan safiya to ya tabbata rana ta bullo kafin ya yi nafila domin hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake cikin sahihu targhib hadisi na 468 Abdullahi dan Umar ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla subha thumma jalasa fi majlisihi, wanda ya sallaci sallar asubahi sannan ya zauna a wajen da yayi salla din bai tashi ba, hatta tumkinahu salatu har dai aka kai ga lokacin da zai iya yin salla. Kun ga lokacin da aka halalta yin nafila kenan lokacin rana ta bullo. Sai Annabi ya ce to idan mutum yayi haka kana imanzilati umratin wa hajjatin mutakabbalataini, yana daidai da wanda yayi aikin haji da umara karbabbu, ba ma wanda yayi aikin haji da umara da ba a karba ba, domin ba kowaye yake tafiya aikin haji da umara kuma yake ibada ake karba ba. Allah ya sa mu gane. Manzon Allah ya ce ka zauna a bayan sallar asubahi kana zikirin nan har da rana ta bullo, sannan ka yi nafila raka'a biyu, kana samun daidai ladan wanda ya yi haji da umara. Akwai riwaya ta Abu Umamah al-Bahili da kuma Utbah bin Abdin, ina cikin Sahihu Targhib hadisi na 469, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatas subhi, wanda ya salla ta asubahi fi jama'atin, a cikin jam'i, sun masabata sannan ya zauna a wannan guri, hatta yi sabbiha lillahi subhata duha, har da ya samu damar yin nafila ta walha, nafila ta hanci lokacin rana ta fito, kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamir, yana samun kwatankwacin ladan alhaji da mai umara, tamman lahu hajjuhu wa umratuhu, sai manzon Allah yake yana samun cikakken ladan hajjinsa da umaransa. Don haka ana son kada ka yi nafila a bayan sallar asubahi din nan, in ka zauna yin zikiri sai an tabbata rana ta bullo, ko babu laifi don ka kara ma nafilar taka ta kai raka'a hudu, domin hadisin Uqbah bin Amir wanda yake cikin Irwa'ul Galil, hadisi na 465 yana cikin Sahihul Jami' as-Saghir, hadisi na 1913, da kuma hadisi na 4339. Hadisul Qudsi, Allah madaukaki yace ya ibn Adam, ya kai dan Adam, ikfini awwala naharika bi arba'i raka'atin akfika akhir yawmika, ya kai dan Adam ka isar min a farkon wuninka da yin raka'a hudu, inji Allah, ya kai dan Adam a farkon wuninka kai ne raka'a hudu, ni kuma zan isar maka bukatunka a ƙarshen wuninka. Idan kai nafilu raka'a hudu a farkon wuni, ba sai ka ce Allah yi min kariya ba, ba sai ka ce Allah biya min bukatu ba, Allah zai isar ma bukatunka. Wannan hadisi ne wanda ya inganta daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Abu na bakwai da ya kamata mu kiyaye shine ka tabbata siffan zikirin ka ta dace da siffan zikirin Annabi Muhammad. Kafin ka samu ladan wannan zikirin, dole sai siffan zikirin ka ta dace da siffan zikirin Annabi Muhammad da kuma sahabbansa. Me yasa? Saboda manzon Allah yake man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu na musulunci wanda da babu shi, ana mayar masa abinsa, ba shi samun lada a kai a ranar tashin kiyama. Jama'a, mu kiyaye aikin banza. Aikin banza shine aikin da mutum bai da rabo a kansa a kiyama. Allah ya san malamin garinku yana da ilimi, Allah ya san malamin garinku yana da hankali, duk da haka ya turo Annabi Muhammad, bai turo malamin ba. Tunda Allah ya turo Annabi Muhammad da saƙo, ya karantar da mu irin abin da Allah yake so, babu wani malami da zai shar'anta wa mutane abin da ya saba shari'ar Annabi Muhammad sannan kuma a samu lada a kansa a ranar tashin kiyama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Lalle haƙiƙa kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku dangane da ɗabi'un Annabi Muhammad. Wa yake iya koyi da manzon Allah? Man kana yarju Allah, shine wanda yake fatan ya samu ladan aikinsa a kiyama. In kana son ka samu ladan aiki a kiyama, to za ka yi koyi da manzon Allah, domin shine kadai wanda in aka yi koyi da shi ake samun lada a kiyama. wanda yake tsoron haduwansa da Allah, wanda yake yawan tuna Allah, to wannan shi yake koyi da manzon Allah. Don haka jama'a, in za mu yi zikiri, mu tabbata siffar zikirinmu ta dace da siffan zikirin Annabi Muhammad da kuma sahabbansa. Muhammad bin Salih al-Usaymin a cikin Liqa'atul Babil Maftuh, tambaya da aka masa ta 414, yace abwabitu fil azkari aw fi ghayriha min al ibadati, zikiri, addu'a, ibada, kowane nau'i ka'idar ita ce ma ja'ad bihi sunnatu, abinda sunnar manzon Allah ta kawo, wannan ita ce ka'ida. In za ka yi zikiri, to yi kokari ka sani shin wa ya fara wannan zikiri, Annabi Muhammad ne ko wani? Idan za ka yi addu'a, shin wa ya fara yin wannan addu'a? In za ka yi ibada, shin wa ya fara wannan addu'a? Yace fa ma ja'ad bihi sunnatu fa huwa al-haqq, abinda sunnar manzon Allah ta kawo shine gaskiya. Wa ma lam ta'ti bihi sunnatu fa huwa bid'a, abinda sunnar manzon Allah bata zo da shi ba to bid'a ne. Game da muhimmancin takaita zikiri akan siffan zikirin Annabi Muhammad, mu yi kokari mu nemi littafin al-i'tisam na al-imamu Shatibi, mujallad na farko shafi na 264, tasihu du'a, littafin Bakar bin Abdullah a shafi na 135, al-qawlul baligh, littafin Mahmud at-Tuwaydiri shafi na 119, al-bida'u wan-nahyu anha, littafin Ibn Wabbah a shafi na 4. Duka waɗannan littattafai in ka duba za ka tarar ana cewa haramun ne musulmai mutum biyu su haɗa baki domin za su yi zikiri na safe ko na yamma. Don haka kowa yana zikirinsa ne shi kadai. Ka tabbata siffan zikirinka ta dace da yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Abu na takwas da ya kamata mu kula da shi game da zikiri shine motsa harshe. Mutane da yawa suna kuskure. Za ka ga mutum ya zauna yana zikiri ya yi gum. To yana da kyau mu sani, zikiri aiki ne na zuciya da kuma harshe baki daya, da harshe da zuciya duk suna aiki. A bambancin zikiri da tunani, shi tunani aiki ne na zuciya shi kadai, amma zikiri aiki ne na zuciya da kuma harshe. Don haka in ka zauna harshenka baya motsi kana yin zikiri, tunani kawai kake yi. Abinda Muhammad bin Salih al-Usaymin yayi ba tsawatarwa akai a cikin tambayar da aka masa ta 727 a cikin Liqa'atul Babil Maftuh, yace wa la yusamma qawlan illa ma kana mantuqan bihi, ba a cewa ka furta wata kalma sai fa in harshenka ya motsa. Wala nutqa illa bi tahriki shafatayn wal lisan, ba a cewa ka furta kalma ko kayi magana kayi furuci sai idan harshenka yayi motsi, labbanka sun motsa. Don haka ka tabbata lokacin da ka zauna zikiri din nan harshenka yana motsi, labbanka ma su da motsi, to a wannan lokaci ne ake cewa kayi zikiri. Shine ya dace da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanda Allah ya faɗa a suratul Isra aya ta 110, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila, kada ka daga murya kana bayyana ibadarka, kuma kada ka boye ibadattaka in kana zikiri, kada ka daga murya, sannan kada kai shiru. Allah yace wabtagi baina zalika sabila, sai ka riki hayya da take tsakanin biyu din nan, kai baka daga murya ba, sannan kuma baka yi shiru ba. Wannan aya ta suratul Isra na Aisha Allah ya kara mata yarda tace unzila hadha fi du'a, Allah ya saukar da wannan aya ne kawai saboda bayani akan mas'ala ta addu'a, wanda hadisi yana cikin sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim. Kada ka daga murya idan kana addu'a, kada ka daga murya idan kana zikiri, kada ka kaskanta muryarka ya kai ka ga yin shiru. Ana son harshenka ya dinga motsi kamar yadda Allah ya faɗa kuma a suratul A'raf aya ta 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin, ku rika kiran ubangijinku kuna masu tawali'u, kuna boye kiran, kada ku daga murya, lalle Allah bai san masu ketare iyaka. yana daga nau'i na ƙetare iyaka mutum ya daga muryarsa yana zikiri ko yana addu'a. Ka duba fiqhul adiya shafi na 79, tafsihud du'a shafi na 71, da ma umdatul qari sharha na sahihul bukhari a mujallal na shida shafi na 126. Malamai suka ce bid'a ce mutum ya daga muryarsa ta wajen addu'a ko zikirin Allah, yana daga cikin abin da Allah ya hana. إنه لا يحب المعتدين الاعتداء في الدعاء والذكر وكإياك توجه الدعاء والذكر شين متين يتقى مريا. شيخ الإسلام ابن تيمية أتكن لتاه سمى جمؤ فتاوى أمجلل نقوم شابير شافي نقوم شاهدو سيدي إرقى فائدو جيب دا قوما ودن دا مسلمية كسامو إدنيا يذكر كسا كسا دي تقى مريا با فائدو جيب دا قوما دبن دبن. Idan baka daga murya ta wajen zikiri ko ta wajen addu'a kana samun fa'idoji guda goma. Don haka malamai sun tsawatar matukar zaka yi zikiri ko zaka yi addu'a, to ana son ka kaskanta muryarka, sannan kuma kada ka boye zikirin ko addu'an ta yanda harshenka ba zai yi motsi ba. Bambancin tunani da zikiri ko addu'a shine motsa harshe. Wannan shine kashi na farko na darasi game da zikirin safe da kuma yamma. Abin da ya kamata mu sani shine akwai littattafai da dama waɗanda malamai suka rubuta game da zikirin safe da na yamma, kuma akasarin waɗannan littattafai ba su da kyau, saboda an shigar da hadisai marasa inganci, wasu kuma an shigar da bid'o'i ne ma. Amma game da littattafai na zikiri waɗanda suka kunshi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai kamar al-azkar littafin al-imam an-nawawi, akwai al-kalimut tayyib littafin ibn taymiya shaykhul islam, akwai al-wabid as-sayyib littafin ibn al-qayyim al-jawziyya, akwai tuhfatu dhakirin littafin al-imam ash-shawkani. Sai dai din littafin da muka faɗa din nan hadisan da suka zo a cikin su hanjin jimina ne, akwai na ci akwai na zubarwa. Cikin ikon Allah malamai da suke tahqiqin littattafai a yanzu sukan nuna cewa wannan hadisin ya inganta ko su nuna cewa hadisin bai inganta ba. Kai kokarin riko da zikirin da aka tabbatar da cewa hadisinsa ya inganta. A duk da shike akwai hadisai waɗanda kuma aka samu muhawara a tsakanin malamai na da da na yanzu akan ingancin nasu, amma matukar mutum yana iya wannan kokari to zai samu dacewa da zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi. Mafi sauki shine mu nemi dan karamin littafi wanda ake samun sa kusan a ko'ina, yana da fassara na Hausa, yana da fassara na Turanci. Littafin Al-Kahfani mai suna Hisnul Muslim, wannan dan karamin littafi malamin yayi iya kokarin tankadewa da raire hadisai waɗanda ba su inganta ba, yayi iya kokarin sa, bani cewa littafi shi ma 100% ya inganta. Amma hakikatan wannan littafi ya kunshi hadisai ingantattu daga manzon Allah, ana samun sa a ko ina kuma ba shi ma da tsada. Kana ma iya zuwa website da ake kira fatwaonline.com, akwai littafin yana nan free, ana downloading din sa, ba sai ka biya ko kobo ba. Zikiri wanda ya inganta wanda ake yin sa da safe da kuma waɗanda ake yin su da yamma ya kasu kashi biyu. Idan aka ce zikiri abu ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu, akwai abin da ake kiransa zikiru sana'i, akwai kuma abin da ake kira zikiru du'a. Zikiru sana'i shine zikiri wanda kake yi kawai don yabon Allah, baka yi saboda gabatar da wata buƙatar ka ga Allah madaukaki, kana yi ne kawai don ibada don bautar Allah madaukaki, wannan shi ake ce ma zikiru sana'. Sannan akwai kashi na biyu wanda shine zikiru du'a, wanda addu'a ne, kamar zaka ga ana cewa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, wannan sashin zikirin du'a kenan. Don haka waɗannan nau'ukan zikiri guda biyu abinda ake so da kai shine ka fara gabatar da zikirin sana'i kafin zikirin du'a. wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kafin ka gabatar da wata addu'a daga cikin addu'o'i da ake yi a bayan sallar asubahi, yana da kyau ka fara gabatar da nau'in zikiri da ake kiransa zikirus sala. Abubuwa guda bakwai ne suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ta sashen zikirin du'a abubuwa guda 14 ne suka inganta. In ka tattara su za ka samu abubuwa guda 21 sai inganta babu ko shakka daga bakin manzon Allah, su ne zikirin safiya da kuma na yammaci. Idan ka fara gabatar da zikirin sana, sannan sai ka zo ka gabatar da zikirin du'a. Na gaya muku karatun kashi biyu ne, wannan shi ne kashi na farko, kuma na gani tsarin da aka yi akwai lokacin tsayawa. Sai mu dakaita haka domin kwadaitar da mutane akan wannan ibada mai daraja. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akan abin da muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kuskure da yauku. Allah ya saka ma waɗanda suka shirya wannan taro da alkhairi. Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora akan abin da yake sunna ingantacciya na manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا كما رأيت من كجبات الدفرقو دام ما يتمان منجي منين يأكل شما ذكري منين مهم منشن ذكري ونئن ذكري نئ إنجنت با يا كما تمتم مسلمي يي ذكري دك ودنا أبو با مرجع منجي سو سيفاتا الله تبارك وتعالى ممالا ساقيا للخير سا sa'annan ya kara masa ilimi da aiki da shi. Bayan haka mu koma sauraro, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mun fahimta mai kyau, kuma ya ba mu ikon inganta abubuwan da muke yi na daidai dangane da abin da ya shafi zikiri, sa'annan da gyara abubuwan da suke kuskure wanda muke yi wanda ya shafi al'amarin zikiri. Saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu dace kuma mu amfana da wannan lecture da muka ji. Fage ne mai fadin gaske wanda yake wato za a dinga magana wato har illa masha Allah, amma abubuwan da muka ji insha Allah masu fa'ida ne kwarai da gaske. Da fatan cewa su waɗannan wannan kungiya ta mata masu kira zuwa ga Allah insha Allah za su sake shirya wani lokaci wanda malam zai zo ya kara ci gaba akan wannan muhalli insha Allah, ko kuma wannan maudu'i. Yanzu abin da ke gaban mu abubuwa guda biyu ne suka rage, ko mu ce guda uku. Wanda zai biyo baya shine fassarar wannan jawabi da malam ya gabatar a takaice daga bakin malam Muhammad Nuruddin Khalid. Sa'annan akwai tambayoyi da amsa wanda za a gabatar insha Allah. Bayan haka na akwai kaddamar da littafi wanda za a yi bayan tambayoyi da amsa insha Allah. Yanzu ina gayyatar malam Nur Khalid domin ya dan rairaye abubuwan da malam ya gabatar a cikin harshen Turanci insha Allah.